Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar da gidajen rediyo amfani da Fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalamusi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar Juma'a 21 ga watan Oktoba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Kasar Afrika ta Kudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuffuka ta duniya. Sannan rashin tabbaci daga bangarorin da ke fada da junansu a birnin Aleppo ya tilastawa Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da kwashe marasa lafiya da aka shirya yi a yau Juma'a daga gabashin birnin Aleppo. Harin kunar bakin waken da aka kai akan wani wurin aikin gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Dibis a arewacin Iraki a yau Juma'a ya kashe mutane akalla 11, a inda 'yan sandan Iraki guda 6 da kuma mayakan da ish 12 suka mutu a wani mahari makamancin wannan a ofishin 'yan sanda da ke birnin Kirkuk.
To, kanin labaran kenan. To, ganin 'yan ISIS sun yi ikirarin kai hari kwanan nan a Nijar, an nemi hukumomi su fita shi tsaye.
Ya kamata a ce kullum jami'an tsaro suna cikin kota kwana. Jami'an tsaro bai nisa da duk abin da ya kamata a ce na yaki yana bisa fagen fama.
To, a Najeriya kuma kokari ake a tabbatar da zaman lafiya tsakanin addinai.
Ba ana shiga cikin wannan riga ta addini, ana aikata abin da ake aikatawa. Amma ainihin dalili shine ko dai bukata ta siyasa ta wani mukami ko kuma nemo wani arziki na duniya.
Za kuma aji hira kan siyasar Amurka da kuma labarin karyewar gadar da ta hada Yawunde da Duwala da abin ke haddasa matsaloli da yawa. Mahmud Lalo na tafa da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa an gyara zama an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kasar Afrika ta Kudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuffuka ta duniya. A yau Juma'a ne ministan Shari'a Michael Masutu ya bayyana cewa za a miƙa wa majalisar dokokin kasar kudurin dokar da za ta nemi Afrika ta Kudu ta soke hannun da kasar ta rattaba akan yarjejeniyar Rome da ta kafa wannan kotu. Yarjejeniyar ta tanadi cewa tilas ne bisa shari'a a duk kasar da ta sanya hannu kanta ta kama duk wani wanda kotun take nema. An kafa kotun bin kadin manyan laifuffukan ta duniya da zummar hukunta masu aikata kisan kare dangi, laifuffukan yaki da kuma cin zarafin bil'adama. Amma kuma kasashen Afirka sun bayyana cewa kotun ta maida hankali ne kadai akan shugabannin nahiyar. Ficewar Afirka ta Kudu daga kotun ta ICC tana da asali tun daga lokacin wata ziyarar da shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya kai a kasar a bara domin halartar taron kolin kwanaki biyu na kungiyar tarayyar Afirka. Amma yayin da wata kotun Afirka take kin kadin bahasin kota ba da umarnin a kama shi, shugaba Bashir ya yi watsi da umarnin kotun da ta ce ya tsaya a kasar ya koma kasarsa, inda hukumomin Afirka ta Kudu ba za su iya taba shi ba. Jami'an Afirka ta Kudu sun ce shugaba Bashir yana da kariyar diplomasiya a matsayinsa na wakili mai halartar taron kolin kungiyar tarayyar Afirka a Johannesburg.
Rashin tabbaci daga bangarorin da ke fada da junansu a birnin Aleppo ya tilastawa Majalisar Ɗinkin Duniya dakatar da kwashe marasa lafiya wanda aka shirya yi yau dinnan Juma'a daga gabashin birnin. Mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya James Lark ya ce abin takaici ba za a iya kwashe marasa lafiya da waɗanda suka ji rauni da safiyar yau kamar yadda aka shirya ba. A saboda har yanzu ba a samar da yanayin da ake bukata na yin hakan ba. Lark bai bayyana bangarorin da suka kasa cika alkawarorin tsagaita wuta don ayyukan jinkai din ba, kamar yadda Rasha ta bayar da umarni kwana guda kafin nan ba. Sai dai kawai ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya da al'ummar Aleppo suna cikin wani mayuwacin hali mai tsanani. A jiya Alhamis ne Rasha ta taba da wato ta taba da umarnin kara tsawon wa'adin aiki da rashin tsagaita wuta na jin kai a Aleppo da awa 24 shirin tsagaita wutar farko inda Syria da Russia suka taka har da wato hare-hare da tsakanin wato na sama da talata da aka kai Aleppo an shirya wato tabbatar da wannan shirin tsagaita wuta don maido da zaman lafiya a wannan birni da ya shafa ma da hare-hare.
To labaran duniya kuke sauraro daga murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Harin kunar bakin waken da aka kai akan wani wurin aikin gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Dibis a arewacin Iraki a yau Juma'a ya kashe mutane akalla 11, a inda 'yan sandan Iraki guda 6 da kuma mayakan da ish guda 12 suka mutu a wani mahari makamancin wannan a ofishin 'yan sanda da ke birnin Kirkuk. A yanda aka kai wa 'yan sandan harin, an ji karar fashewar na kiyoyi da kuma karar harbe-harben bindigogi na fitowa daga harabar ofishin 'yan sandan. Faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin da ke garin ya nuna bakin hayaki na tasowa daga harabar, sannan da karar manyan bindigogi a ciki. Kusan 'yan kunar bakin wake 5 ne suka kai hari a helkwatar 'yan sandan. Daya daga cikinsu an harbe shi kafin rigar bom ɗin da ya saka ta tashi. Da ish ta ce ita ta ɗauki nauyin wannan hari, amma har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin harin na biyu.
Jami'an hukumar zaben kasar Venezuela sun dakatar da ƙuri'ar raba gardamar da za ta iya kawo wato kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro daga kan kujerarsa. Wannan shawara ta jiya Alhamis tana zuwa ne a bayan da 'yan adawa suka shafe kusan shekara guda suna hankoran ganin an gudanar da wannan ƙuri'a ta raba gardama. Jami'an hukumar zaɓe sun yi zargin cewa an tafka magudi a yayin da ake gudanar da aikin tattara hannun masu son a yi ƙuri'ar, wanda wani ɓangare ne na ƙoƙarin hana 'yan adawa kawar da shugaba mai ra'ayin gurguzu a lokacin zaɓe. Jawabin jami'an gwamnati ya ba da mamaki ga waɗanda ke goyon bayan ƙuri'ar raba gardamar, inda suka kira wannan hukunci da saɓa dokan ƙasa. Dokar ta fito daidai da lokacin da Maduro ya bar Venezuela zuwa ziyarar ƙasashe masu yawa a gabas ta tsakiya.
Girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afku a Japan. Girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa ta Richter, wadda ta faru a wurin mai zurfin kilomita 10 a ƙarƙashin ƙasa, ta wakana ne a gundumomin Tottiyori da ke tekun Japan. Da tsakar rana yau Juma'a, karfin girgizar kasar ya jawo dubban gidaje sun rasa wutar lantarki. Koji Nakahara, jami'in yankin gabarar Hokkaido, ya ce girgizar kasar ta yi jijjiga mai ban tsoro. Babu rahoton jin ciwo ko mummunan asara har izuwa yanzu. Masu hasashen yanayi sun ce babu fargabar faruwar tsunami.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yadda zangon a babban birnin jamhuriyar Niger Niamey, inda kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa suka shiga kiran hukumomin da abin ya shafa da su ƙara azama wajen kare 'yan ƙasa ganin har ISIS ta ce ta fara kai hare-hare a ƙasar. Sulaiman Muni Barma gare ka.
Sanarwar da kungiyar IS ta bayar a shafin internet na Al-Akbar mai ofishi a kasar Mauritania cewa ita ke da alhakin harin da aka kai a ranar Litinin 17 ga watan Oktoba a gidan yarin Kutukale da ke yammacin birnin Niamey, wanda kuma shafin Acti Niger ya wallafa na matsayin wani labarin da ya sa 'yan kasar ta Niger so magargaɗin gwamnatin kasar ta ɗauki matakan shigo da jama'ar kasar a sha'anin tsaro. A cewar shugaban kungiyar muryar talaka Nasir Sedu, hakan zai iya taimakawa jami'an tsaro su samu bayanan sirri a lokacin da ya dace.
Saboda yau kungiyoyi irin na IS kungiyoyi ne na ta'addanci manya-manya na duniya, waɗanda an da rahu cikin gidajen mutane ma ko cikin ƙasashen mutane. Dole mu ja hankalin gwamnati bisa ga ta ƙarfafa ƙoƙari bisa ga harkar rahoto ko leƙen asiri. Har yanzu cikin hankulan jami'an tsaro mafi yawancinsu kamar irin jami'an tsaro na dana. Ba su shigi talaka sosai ba, balle talaka ya yarda ya basu labarin da ya kamata ya basu.
Mutuwar sojoji 22 da rana kai tsaka a sansanin ƴan gudun hijira na Tizal dake jihar Tawa wani abu ne da wasu ƴan Niger ke dangantawa da sakacin jami'an tsaro, kamar yadda hukumomin ƙasar da kansu suka bayyana gano wani abin da ke kama da wannan hasashe. Saboda haka Nasir Saidu yace
akwai abubuwa waɗanda ka faruwa waɗanda al'umma ba ta iya ganewa. A ce kamar misali an iska jami'an tsaro 22 gaba ɗaya, wasu su ce ba su kusan kayan aiki, wasu suna kusan kayan aiki an mame su. Kenan ya kamata a ce kullum jami'an tsaro suna cikin kota kwana. Jami'an tsaro bai nisa da duk abin da ya kamata a ce na yaki yana bisa wajen hama.
Sabanin da akan huskanta wani zubin a tsakanin jami'an tsaro da talakawa akan wata maganar da ta shafi zamantakewa na daga cikin abubuwan da illolinsu ke mai da hannun agogo baya game da ayyukan samar da tsaro a yau. In ji Dr. Sani Yahaya Janjuna, masanin tsarin zamantakewar ɗan Adam, wanne yake ganin lokacin haɗin kai ya zo.
Irin wancan abin da an kasani na mulkin kama karya da soji ya samu matsala saboda ko wata yarinya cikin unguwa, ɗan samarin unguwa sun bashi kashi, duka kumfani ta duro ta ce ta ba mutane duka unguwa kashi, dattijo da mace da yaro da kowa, waɗannan abubuwa ya kamata a ce an bambanta su. Ko gadaji suna ƙuntata mu talakawa ana ta wani abubuwa, talaka in ya gaza a cutaka sai ya kyale saboda ka ƙuntata mishi ka.
Bisa la'akari da cewa ƙungiyoyin 'yan ta'addan da ke kai hare-hare a ƙasar Mali kan ƙetarowa ne daga wasu ƙasashe makwabta, musamman ƙasar Mali, wace bayanai daga masu bin sawun 'yan bindiga suka gano cewa an shiga ƙasar ta Mali da ba'amurken nan Jeffrey Woodke da aka sace a ranar Juma'a 14 ga watan nan na Oktoba a garin Abalak. Gwamnatin Niger ta fara ɗaukar matakan ƙarfafa tsaro a kan iyakokin ƙasar, kamar yadda ministan cikin gidanta Bazoum Mohamed ya bayyana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman daga jamhuriyar Niger kuma sai Najeriya, inda a nan ma ganin sha'anin addini na neman kawo matsala. 'Yan ƙasar da ma wasu 'yan ƙasashen waje ƙwararru suka shiga tarurrukan samo mafita. Nasir Adamu Elikaya gare ka.
Late Sheikh Kafumba Kone and the Liberia Council of Churches, headed by Michael Bishop.
Jagoran Musulmi Sheikh Kafumba Kone da na kungiyoyin majami'un Kirista na Liberia, Father Michael Francis, sun yi maci kan titunan birnin Monrovia zuwa ofishin jakadancin Amurka don neman Amurka ta sanya baki don tsami addini daga dalilan rikicin na Liberia a zamanin mulkin Samuel Doe da kuma fitinar tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor. Wakili daga Liberia Musa Bamba ke magana taron tattaunawa tsakanin mabiya addinai na madakin duniya da aka gudanar a Abuja. Bamba ya ce wannan ya sanya Liberia ta zama ƙasa ta farko da ta yada tattaunawa tsakanin addinai don samun zaman lafiya mai ɗorewa a Afirka, da hakan ya sanya kafa rundunar da zaman lafiya ma ta Liberia, wato ECOWAS. Ibrahim Jega shine sakataren taron da ya nanata manufar addini adalci ne da zaman lafiya.
Amma ana shiga cikin wannan riga ta addini ana aikata abin da ake aikatawa. Amma ainihin dalili shine ko dai bukata ta siyasa ta wani mukami ko kuma neman wani arziki na duniya. To saboda haka ana nan muna haduwa muna tattaunawa muna fahimta cewa ai manufofin da ke cikin addinin Kirista na gaskiya, tsare gaskiya, mutunta mutane, mutunta makwabci, akwai su a cikin addinin Musulunci. To saboda haka babu dalili, in dai kai zaka magana akan addini ne to babu dalilin zaka kuntata ma makwabcinka.
A gefe guda Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina na Jibrus ya ce ba inda addini ya amince da daukar doka a hannu. Malamin na martani ne kan zargin da wasu ke yi na mara baya ga gwamna El-Rufai ne kan soke ayyukan kungiyar harkar musulunci ta El-Zazzaki da Jibrus ta yi, shine ya rura wutar rikici.
Amma mu kungiyar Izala ba mu taba zama muke yanke shawara mu yi fada da wasu 'yan Shi'a ballantana 'yan ɗariƙu ba. Ba mu taba ainihin ba da umarni ko a kungiyance ko a individual ko a masallatai ko a wuraren wa'azi cewa a yi fada da wasu 'yan Shi'a da sauransu. Duk wanda ya faɗi wannan kowa ya ƙarya yake, kuma ba cewa muke kaiwa na kafiri ko ku kafirai ba ne. A'a, duk wanda yake faɗin wannan zai zuba Muktasar Khalil lawali da sani akwai babi na ridda.
A kwanakin nan ana gani yawaita gudanar da tarukan neman tsami addini daga duk lamarin tashin tashina. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, bari kuma mu dawo nan Amurka, inda ganin yadda siyasar Amurka ke zafin da bata taɓa yi ba kuma ake ta baba game da cancantar 'yan takarar. Na tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazaunin Amurka kuma ɗan siyasa masanin siyasar Amurka mai suna Dr. Sufyan Ali Mai Biyar don ya mana fashin baki, sai ya ce.
To Alhaji Ibrahim, siyasa Amurka dai ga ta dai yanzu tana da wata irin yanayi wanda bamu taba gani ba a tarihin kasar nan. Wato abubuwan sun isa daidai ta yadda mutane suke tunani. Duka su biyu ɗan takarkarin tsakanin Democrat da Republican akwai abubuwa wanda zaka ce kamar suna da kashi a gindin su duka su biyu. To jama'a suna kallon abun a matsayin kamar duk su biyun kamar da basu ma cancanta a ce su samu wannan damar ta zama shugaban kasa ba. Musamman shi ɗan takarar Republican shi Donald Trump yana da matsaloli sosai kuma har yanzu alamu suna nuna har yanzu ya dauka cewa yana cikin harkar sane ta harkar TV show da ya saba yi domin yadda yake ta tafiyar da al'amuran campaign dinsa da kuma maganganunsa a media da sauran wurare. In ka lura kwanan nan an yi muhawara tsakanin shi da abokiyar kalawarsa ta bangaren Democrat wannan Hillary Clinton. Zaka ga cewa ita tana ta kokari ta kawo bayanai na yadda ake tafiyar da gwamnati da mulki da yadda ake ma'ahudar abunan ayyuka tsakanin kasashe na duniya da kuma nan Amurka, amma shi yana ta kokari yayi na kawo harkar suka cin mutunci da batanci wanda ba shi jama'a suke so su gani ba a wannan muhawara. Suna so su ga irin salon mulkin sa da irin canji da zai kawo da yadda za a samu ci gaba a kasa ta ci gaba, musamman yadda ake ta fama yanzu duniya an shiga rigingimu na harkar economic crisis ko ina all over the world. Yawanci za ka ga kasashe da dama suna fama da wannan matsalolin. To ita Clinton matsalolinta dai wanda ta fi fuskanta shine akwai wasu yaƙe-yaƙe wanda ake ganin cewa an yi su irin su Benghazi da sauransu da wasu wurare da aka je aka yaƙi irin su Iraq, wanda ana ganin ta taka rawar gani a wajen gudanar da wannan yaƙi, wanda ake ganin kuma yaƙin bai jawo wa ƙasa ɗa mai ido ba, wanda a tunanin su ƴan Republican yadda suke cewa duk da dai su suka fara yaƙin suna tunanin cewa ya kamata a ce Clinton suna cikin gwamnati daga zuwan su su ga cewa an gama wannan yaƙi tunda yaƙin an faro shi da bai cancanta a yi su ba ko bai dace a yi ba aka yi. Sannan matsaloli da ta fuskanta na hasaki na sarairaiwa da aikinta. Ta yi sakaci kwarai da gaske wajen gudanar da aikinta lokacin da tana Secretary of State ta kasar nan. Wato ta zamanto cewa tana amfani da wata na'ura ta saba ta database daga gidanta, wadda tana amfani da ita tana buɗe wasu bayanai ko in ce wasu ku haka na gwamnati wanda suke na sirri wanda bai kamata a ce an buɗe su a wannan irin ita wannan saba din ba, yaka fita da kuma amfani da ita kanta wannan Clinton Foundation din wanda suka dinga baiwa wasu wanda suke bata gudunmawa a wannan foundation din ainihin kamar priority za a ce tana ba su dama ta musamman PPCO haka wanda wannan PPCO din da take ba su ko wajen samu musu kwangiloli ko wajen ba su da kwangilar ita da kanta ko kuma wajen sama musu dama su gana da wasu manya-manyan 'yan siyasa domin su samu wasu bukatu nasu na daba.
To za a ji kashi na biyu na wannan hirar da Dr. Sipian a shirinmu na gaba. Yanzu kuma sai kasar Kamaru, inda gadar da ta haɗe biranen Yaounde da Douala ta karye ta jefa kasuwanci da walwalar jama'a da kuma tsaro cikin rudu. Awwal Garba, gare ka.
Hanyar da ke hada manyan biranen kasar Kamaru guda biyu, Douala, birnin kasuwancin kasar ta Kamaru, da fadar kasar Yaounde, wata gada ta rushe inda yanzu haka dubannin mutane ne suke tsaye a ƙauyen Munyabe mai tazaran kilomita 100 daga birnin Yaounde. Wannan hanya dai ita ce kwaya ɗaya tilo da ta hada biranen, musamman ma wajen harkokin yau da kullum. Alhaji Bakari shine shugaban masu manyan motoci na kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Yanzu idan ka ga wannan hanyar, naje na gani da ido na. Gada ne rushe, ruwa na gudana ta kasan. Ya zai a ce kasar kamar Kamaru kusan fi da hawa 10 ba yanda za a yi a motsa. Ba abin da yake motsawa, inda muke na hakan nan mun rasa dukiyoyi, ba mu kadai ba, kai kasa na cikin matsala yanzu hakan nan. Shi ka da ka kewaya ta aini wato garin Izika. To kaga wannan kewaye kuma masifa ne saboda hanyar ma ba shi da kyau.
Malam Bashir yana daga cikin wanda ya tsinci kansa na zuwa birnin Yaounde daga Douala.
mun je akan zamu tashi daga Duwala zuwa Yaounde ne hakan ya faru. To bamu san dai ainihin me wato sanadin wannan abu ba, to wayanda suke wurin sun ce mana ruwan sama ne da ya sauko da daddare ya kawo wannan. Amma abin al'ajabi anan shine ya za a yi a ce manyan birane kamar Duwala da Yaounde ya zama cewa babu hanyar da zai iya hada su.
Alladi Mu'azu dan kungiyar farin hula ne.
Tana nuna mana cewar wato aikace-aikacen da ake yi a wannan kasa ta Kamaru wato cin hanci ne ya haifar da wannan babbar matsala. Hanya kamar wannan wacce take hada manyan biranen kasar biyu ta rabu biyu, ya kamata a ce an yi bincike akan wannan lamarin.
Na yi kokarin jin ta bakin ministan ayyuka da gyaran manyan birane da ma gyaran hanyoyi na kasar Kamaru wayasa ba ta shiga. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Tuwa gaida Awwal, yanzu kuma bari in koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa kokarin da ake yi na kwato birnin Mosul, ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar Iraki da ya fada hannun mayakan ISIS shekaru biyu da suka gabata. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yunkurin da dakarun Iraki ke yi na kwato birnin Mosul zai kasance wani abin alfahari a kokarin da ake na kawar da mayakan kungiyar ISIS. Obama ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da Prime Minister Italia Matteo Renzi a fadar White House a ranar Talata da ta gabata, inda ya ce ga dukkan alamu dakarun Iraƙin na samun nasarar kutsawa cikin birnin. Sai dai ya ce babu shakka yakin na kwato birnin Mosul zai kasance mai zafi kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo ana fafatawa, amma kuma ya amana cewa za a samu nasara a ƙarshe.
And this will be, I think, a key milestone in what I committed to doing.
Ina ga wannan yaki zai kasance mai muhimmanci a cikin burina tun bayan ballar kungiyar ta ISIL, kuma zamu fatattake su daga cikin al'umma mu maida su inda suka fito. Za kuma mu daidaita su ta hanyar yin galaba akan su ta yadda ba za su ji sha'awar kai harhar akan mutanen mu ba, ko kawayen mu, ko abokanan hulɗar mu, ko mutanen da basu ji ba su gani ba dake zaune a Iraki da kuma Syria.
Malam Sani Ino Adam malami ne a kwalejin nazarin shari'ar musulunci ta Malam Aminu Kano. Na tambaye shi shin ina aka fatattaki mayakan na ISIS daga birnin na Mosul, hakan na nufin an samu galaba a kansu kenan baki daya?
Tabbas idan aka kori, in aka kore su daga wannan yanki, dan dama a guraren da suka fi ƙarfi shine wannan yanki ya rage musu yanzu a cikin Iraki, tunda guri ne da yake da arziki na man fetur, kuma akwai misalin ana cewa kimanin mayakan su misali mutum 6,000 wanda da fara fafatawa da aka yi a zuwa yanzu ana ganin sun fara fita daga gurin. To amma dai duk da haka kamar yadda su jami'ai na Amurka suke faɗa, ba abu bane da ko ba rikici bane da za a iya kare shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, yana buƙatar wani ɗan tsawon lokaci, wata 2 ko 3 kila ma fiye da haka, kafin a ce garin ya samu cikakkiyar zaman lafiya. Kuma abu na gaba da ake gani shine fitar su daga nan, ana ganin kamar za su fada yankin Raqqa na cikin kasar Syria, wanda yake dama yankin yana kusa da Syria, kuma kenan wato gwagwarmayar da zai ta ci gaba tsakanin waɗannan bangarori biyu da ke cikin Syria da kuma kasar Iraki.
To wani batu da ake ganin zai biyo baya idan aka kammala koran mayakan na ISIL daga birnin na Mosul shine batun halin ni'asin da al'ummar birnin za su shiga yayin da dubban mutane suka fice daga birnin gabanin kaddamar da wannan farmaki. Amma shugaba Barack Obama ya ce dakarun da Amurka ke jagoranta sun shata wasu tsare-tsare domin tunkarar wannan matsala idan ta kunno kai. Ya kuma kara da cewa an dade ana tanadi da shirye-shirye, wato koda an shiga matsalar kurar da 'yan gudun hijira.
Perhaps 1 million civilians are still living there.
ta yi akwai kusan fararen hula miliyan ɗaya da ke zaune a birnin a yanzu. Saboda haka, baya ga fatattakar mayakan ISIL, za mu mai da hankali wajen tabbatar da lafiyar masu gudanar da ayyukan jin ƙai, waɗanda suke tallafawa fararen hular da ke tserewa yaƙin. Wannan shi zai zama babban abin da za mu sa a gaba.
To tun dai a watan Yunin shekarar 2014 ne mayakan na ISIL suka karɓe ikon birnin na Mosul, kuma wannan yunkurin karɓo birnin shine farmaki mafi girma da aka shirya a Iraki tun bayan da dakarun Amurka suka fice a ƙasar shekaru biyar da suka gabata. Mark Tana shine kakakin makatar harkokin wajen Amurka.
The overall plan envisions that there will be
tsarin shine dakarun Iraki da na Kurdawa da ƙungiyoyin fararen hula da ma'aikatar da ke kula da masu hijira da waɗanda suka fice daga gidajensu da ma'aikatar sufuri za su tantance ne tare da yi wa fararen hula rajista domin a kai su wani matsuguni.
Wai shin menene muhimmancin wannan gari na Mosul a ƙasar ta Iraki? Tambayar kenan da na sake mikawa Malam Sani Inuwa Adam.
Dai garin Mosul gari ne da yake da muhimmanci ta fuskoki daban-daban ga ƙasar Iraki da kuma makwabtan ƙasashe. Na farko dai a fannin tattalin arziki, gari ne da yake da rijiyoyi na mai, saboda da nan yankin Mosul da Al-Anbar guri ne da yake da arzikin man fetur, kamar yadda kuma kowa ya sani, Iraq tana daga cikin ƙasashen da tafi kowace yawan arzikin man fetur a faɗin wannan duniya. Abu na biyu, gari ne a zamantakewa da addini na mabiya Ahlus Sunna, wanda sanin kowa ne kuma cewa ɗan Shi'a su suka fi yawa, suka fi rinjaye a cikin ƙasar Iraki. Sannan abu na uku, gari ne na mafi yawan Larabawa ne, wanda yake ita Iraki ta kunshi kabilu daban-daban, Larabawa da Kurdawa da 'yan Sinjar da makamantansu. Sannan kuma a bagere na addini ya kunshi, baya ga musulmi din, 'yan Ahlus Sunna da su suka fiya a nan gari, to kuma akwai 'yan Shi'a din tsirari, akwai kuma kiristoci. Sannan kuma a fage na harshe, gari ne da ya kunshi Kurdawa, wanda su ma kuma a yankin Kurdawa ko yankin Kurdistan ke ganin gamar gurin nasu ne. Sannan kuma ga makwabtan ƙasashe, yana da mahimmanci ga ita ƙasar Turkiya, shi ya sa ma take kasu ya zama na cewa an gayyace ta wannan yaƙi, amma ita gwamnatin Iraki tana ci.
Malam Sani Inuwa Adam kenan, wani mai sharhi kan siyasar Gabas ta Tsakiya. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Muhammad Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Zuwa ga da Mahmuda, yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labaran duniya, amma a taƙaice.
Ƙasar Afirka ta Gudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuffuka ta duniya. A yau Juma'a ne ministan shari'a Michael Masufu ya bayyana cewa za a miƙa wa majalisar dokokin ƙasar ƙudurin dokar da za ta nemi Afirka ta Kudu ta soke hannu da ƙasar ta rattaba a kan yarjejeniyar Rome da ta kafa wannan kotu. Harin ƙunar bakin wake da aka kai a kan wani wurin aikin gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Dibis a arewacin Iraki a yau Juma'a ya kashe mutane aƙalla 11, a inda 'yan sandan Iraki guda 6 da kuma mayakan da 12 suka mutu a wani mahari makamancin wannan a ofishin 'yan sanda da ke birnin Kirkuk. Jami'an hukumar zaben ƙasar Venezuela sun dakatar da ƙuri'ar raba gardama da za ta iya jawo kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro daga kan kujerarsa. Wannan shawara ta jiya Alhamis tana zuwa ne a bayan da 'yan adawa suka shafe kusan shekara guda suna hankoran ganin an gudanar da wannan ƙuri'ar ta raba gardama. Girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afku a Japan. Girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa ta Richter, wanda ta faru a wurin mai zurfin kilomita 10 a ƙarƙashin ƙasa, ta wakana ne a gundumar Tottiyori da ke tekun Japan da tsakar rana a yau Juma'a.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Bugaje da tawagar su ke gabatarwa. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da Itani da kuma shi injiniyan mu da kuma wadda ta hada mana sautin Julie Lesson Christian wacce ta da kuma duk waɗanda suka taimaka wajen wannan shirin, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, sai anjima.